This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Grace Alheri Abdu da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ne ke farin cikin jin ragaman shirin a wannan hantsi.
Hukumar yaki da cin hanci da zarmiya da dukiyar kasa wato EFCC ta yi shigan bazata ne zuwa wasu ofisoshin jami'an gwamnatin jihar Taraban inda kamar yadda majiyoyi ma suka tabbatar jami'an EFCC sun yi awon gaba da kwamfutoci da kuma muhimman takardu da ke dauke da muhimman bayanai da ke da nasaba da badakalar kudaden tallafin raran man fetur na Shofi.
Muna da rahoto ba labaran duniya a jihar Gombe kungiyar masu gidajen sayar da man fetur sun janye yajin aiki da suka shiga daga yau Talata. Muna da fashin baki kan yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Sannan daga bisani ku ji kadan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a kwatin sakonni. Yanzu sai a gyara zama domin farawa da labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Jami'an diplomasiya a Majalisar Dinkin Duniya sun ce mai yiwuwa ne a ɗage tattaunawar da ake shirin yi mako mai zuwa kan lamarin ƙasar Siriya, sabili da manyan ƙasashe masu ikon faɗa a ji suna tunanin ƙungiyoyin hamayyar da ya kamata a gayyata. Ana shirin zaman tattaunawar ne ranar 25 ga watan nan na Janairu a Geneva, sai dai har yanzu ba a aikata takardun gayyatar ba. Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Fahar Haq ya bayyana jiya Litinin cewa har yanzu ana tunanin gudanar da taron a wannan ranar. Ya ce da zarar kasashen da ke jagoranta tallafin ƙasa da ƙasa a Siriya sun cimma matsaya kan ƙungiyoyin hamayyar da za a gayyata, za a fara raba wasiƙun. Za a yi zaman tattaunawar ne da nufin kafa gwamnatin riƙon ƙuri'a a Siriya da ake gani za ta kai ga kafa gwamnatin demokaraɗiyya.
Wani ƙazamin fari da ɗumamar yanayi mai haddasa zafin a teku a yankin Pacific yana barazana ga samun wadataccen abinci a Afirka ta Kudu. Matattarun ruwan ƙasar sun fara ƙonewa yayin da ajiyar masara da aka fi ba da ƙarfi a kai da ake da ita za ta ƙare a cikin watan hudu. Ministan ayyukan noma na Afirka ta Kudu Senzeni Zokwana ya ce lamarin ya yi muni ainihin ana kuma buƙatar shigo da masara cikin gaggawa. Ƙwararru sun yi gargaɗin cewa ana buƙatar sama da dala miliyan 100,000 domin kaucewa jefa mutane da kuma dabbobi cikin matsananciyar yunwa. Jelitinin shirin samar da abinci na duniya ya yi kiyasin cewa mutane miliyan 14 suke fuskantar yunwa a Afirka ta Kudu, yayin da shirye-shiryen da za a gudanar na taimaka al'umma da za su fuskanci ƙalubalar kuɗi.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta ce yunkurin da Amurka ke yi na sa mata waɗansu sababbin takunkumi kan ayyukan makamai masu linzami bai dace ba. Kakakin ma'aikatar Hossein Jaber Ansari ya ce Iran za ta mai da martani ta wajen inganta ayyukan makamai masu linzami da take da 'yancin yi da kuma ƙara ƙarfin ayyukanta na tsaro. Amurka da waɗansu ƙasashen yammaci dai sun kushe wa Iran ne sabili da gwajin makami mai linzamin da ta yi bara har sau biyu da suka ce ya saba wa dokar da Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya zartas. Iran ta kare gwajin da ta yi da cewa ta shafi harkokin tsaron cikin gida. Shugaba Barack Obama ya ce gwamnatinsa za ta sa ido sosai domin ganin an aiwatar da takunkumin kan ayyukan makamai masu linzami da Iran ke yi.
Wakilin jaridar Washington Post Jason Rezaian ya ce an kulle shi a wurin da baya samun hulɗa da mutane na tsawon kwanaki 49 cikin watanni 18 da ya yi yana tsare. Rezaian yana ɗaya daga cikin Amurkawa hudu da aka yi musaya da Iran wadda ya zo a daidai lokacin da ake aiwatar da yarjejeniyar nukiliyar da ƙasar Iran ɗin ta kulla da magigan ƙasashen duniya ciki har da Amurka. Ya gana ido da manyan editocin jaridar Washington Post a wani asibitin ƙasar Jamus inda yake murmurewa daga akubar da aka gana masa kafin dawowa nan Amurka. An kama Rezaian ne a shekara ta 2014 bisa zargin leƙen asiri, zargin da jaridar ta Washington Post da kuma gwamnatin Obama suka ce ba shi da tushe. An yanke masa hukuncin ɗaurin da ba a bayyana ba, bayan zaman shari'ar da aka yi asirce da ba a ba shi damar ya kare kansa yadda ya kamata ba.
A halin da ake ciki kuma mayakin ruwan Amurka Amir Hakmati ya gana karan farko da iyalansa tunda aka sako shi daga Iran. Sarkin sa dan majalisa Daniel Kendi ya ziyarce shi a asibitin Jamus. An kama Hakmati ba Amurka dan asalin kasar Iran ne a shekara ta 2011 bisa zargin leken asiri lokacin da ya ziyarci kakarsa. An daure Said Abdeni wani pasto ba Amurka a shekara ta 2012 bisa zargin cewa yana yada addinin Kirista. Har wa yau an saki Matthew Tivithik wanda aka tsare watan jiya bisa zargin da ba a bayyana ba a wata yarjejeniya ta daban. A maimakon Amurkawa hudun da aka saki, shugaban Amurka ya yafe wa Iraniya bakwai da kodai an ake tuhuma ko kuma aka samu da laifin keta takunkumin cinikayya da aka sawa Iraki wato Iran. Laifukan da ake tuhumarsu da aikatawa sun hada da safarar na'urorin da ke aiki da wuta na soji zuwa Iran da kuma yin kutsen na'urar kwamfuta. Shugaba Obama ya kuma amince ya sallami tuhume-tuhume da ake yi wa Iraniyawa 14 da ba su zauna a Amurka. Babu ko guda daga cikin su da ke hanan Amurka. Jami'an gwamnati sun ce yunkurin neman a ta sake su zuwa Amurka ba zai nasara ba.
To labaran duniya kenan a gabaji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasar Najeriya ta annati wato EFCC ta kai ziyara jihar Taraba kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Hukumar yaƙi da cin hanci da zarmiya da dukiyar ƙasa wato EFCC ta yi shigan bazata ne zuwa wasu ofishoshin jami'an gwamnatin jihar Taraban, inda kamar yadda majiyoyi ma suka tabbatar jami'an EFCC sun yi awon gaba da kwamfutoci da kuma muhimman takardu da ke dauke da muhimman bayanai da ke da nasaba da badakalar kudaden tallafin raran man fetur na Shofi wanda ya tasa ma naira miliyan 500 da kuma kudaden daukin da gwamnatin Buhari ta bai wa jihar domin biyan albashi wato bail out. Yayin da wannan samame baya ma ga kwamfutoci da kuma muhimman takardun da aka yi awon gaba da su ciki ma har da na wasu bankuna da gwamnatin jihar ke ajiya, hakanan jami'an EFCC sun kuma ta tsakiyar wasu kusoshin gwamnatin jihar wanda kuma tuni ma jama'an jihar suka fara bayyana ra'ayinsu game da wannan samame da ake yi a yanzu.
A sunana Alhaji Shehu Abubakar, shugaban kungiyar muryar talaka na kasar reshen jihar Taraba. Sato kaga ai dama ai su ba sa yi shigowa haka ba dai sun samu dan a haske ba, akwai haske da suka samu daga hannun wasu na reshen gaskiya da aka yi da wa'innan kudade na shuwafi na shekarun da ya wuce da kuma na bail out. Fatan mu dai ya zamanto duk wa'innan kudade.
Sunana Alhaji Ahmad Lodo, wannan na ce ya cewa EFCC sun zo jihar mu ta Taraba don su binciki hakikanin abubuwan da suke wakana a jihar Taraba game da wanda suka mayar da dukiyar al'umma kamar gadon iyayensu. Kuma muna murna mu al'umman jihar Taraba ko da wane ne ko danwa wanda ya kai ga ya taba haƙƙin jama'a aka tabbatar da wannan. Muna fata EFCC za ku rage wannan mutane don a hukunta su su mayar da dukiyar al'umma ta jihar Taraba don domin su yi amfani al'umman Taraba don domin su a cigaba da wannan zakuro barayin kasar da wanda suke cutar da al'umma. Ya Taraba gaba kiran zama to albashi ya shi tura zama koina na yaji aiki ko da waye kai ko famsa ne kai ko commissioner ko adviser ko director na ma'aikata inda mutum ka taba haƙin jama'a a tabbatar da kamke kai da wannan dukiya. Muna so a hukunta mu daidai da kowanne Najeriya zai iya hukuntawa.
To suna Sanusi Idi Suleiman Chedia. Ala hakika mun samu labarin zuwa EFCC Taraba kuma mun yi farin ciki da haka.
To sai dai kuma yayin da waɗannan talakawan jihar ke yabawa, to ne wannan samame ma ya jafar gaba a jihar yayin da jami'an gwamnatin jihar kowa ka tuntuba bai son ya yi magana. Mr. Anthony Jallison shi ne ma sakataren gwamnatin jihar Taraban. Batun yau ba ne dai kungiyoyin fafutuka da kuma manazarta ke magani akwai bukatar hukumomin irinsu EFCC da mata kwarata ta ICPC da suke haska fitilunsu ga jihohi domin sanin wainar da ake toyawa.
Sunana Dr. Amuga Captain Namala. Su ci gaba da shigan jihohin nan su zabulo mutanen nan masu ci mana mutunci suna cin amanar arzikin kasar nan, su kawo su gaban kula kuma su gabatar da su a gaban kotu saboda ai musu hukunci daidai da yanda ya kamata. Ina kira ga gwamnati su ba da dama EFCC din nan su samu ƙarfi su ƙarfafa a ƙara musu jami'ai wanda za su iya aiki wanda za su iya shigan koina da koina domin jami'an su sun kasa ne, amma idan an ba su karfi su kara yawaita su suna leka ko ina, ina ganin ba ma shigan jiyoyi ba har shiga kanana hukumomi da kuma shigan gidajen mutane ma da kuma kamfanoni.
Dr. Amoga Captain na malake na malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adamu da ke Yola, wanda yanzu kuma an zura ido ne a gairin jerin sunayen da hukumar EFCC za ta bankado a jihohi. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Daga jihar Gombe kuma mun samu rahoton cewa kungiyar masu gidajen man fetur sun umarci ma'aikatansu su koma bakin aiki daga yau Talata, bayan sabani da aka samu tsakanin su da wakilan kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa na sa ido kan farashin man fetur. Ga Abdulwahab Muhammad da rahoton.
Ita dai kungiyar gidajen man fetur na masu zaman kansu sun umarci mambobinta ne da su rufe gidajen man sabili da cin zarafi da kwamitin sa idan da gwamnatin jihar Gombe ta kafa, inda ta ce kwamitin ya je gidajen man fetur din ya sai da man fetur din kyauta wa mutane da kuma dukan ma'aikatan gidajen man, har ma da kukkulle tankunan man fetur da aka bisa ne a ƙasa. Alhaji Abdul Ibrahim shine sakataren kungiyar masu gidajen mai na masu zaman kansu. Ga abin da ya ce.
Akwai kungiyar ma'aikatan gidajen mai, wato petroleum station workers, inda suka ga cewa an ji ana expecting gidan mai, amma har wani abu yana shigowa na duga da su balle-balle. Suka kulle gidajen mai din suka yi reporting mana. Mun kuma da muka yi confirm muka ga lalle abinda suka faɗa haka ne, don mun samu gidajen manajoji da abu suka gaya mana ga yanda aka yi. Har wasu wuraren da suka same suna sayar da man ma sun gwanjar da mai din kyauta wa mutane. Da ne mun tabbatar da wannan abinda manajojin suka faɗa, to su rufe sayar da mai din. Shine mai girma mataimakin gwamna ya kira mu, ya kira su, ya ji daga wurin mu, ya ji daga wurin su. To a takaice dai mun fahimci juna, da kuma kwamitin ta yi admitting cewa an samu communication gap. To shi ne sakamakon rufewar mu da deputy governor ya kira mu, muka zauna tare da su, suka admitting yadda suka yi gaskiya. Akwai dan kuskure a ciki sun admitting, mu ma dai kuma muka sulhunta da kwace to lalle da suka rufe gidajen mai. Mun samu zama tare da deputy governor da committee, mun samu sulhu su zo su buɗe gidajen mai, tsaro mutane mai, motocin da aka tsaye da su ba a sallame su kuma ba, sun ce duk a sallame su bi gidajen mai su sassauke.
Comrade Haruna Kamara shine shugaban kwamitin sa ido kan yadda ake tafiyar da sai da man fetur din. Ga abin da shi ma yake faɗa.
Alhamdulillah kuma ya tafi yadda ake so, mun fahimci juna kuma mun yadda cewa za mu yi aiki tare.
Su sun yi korafi kan cewa a wasu gidajen man ma kun je kun sai da man kyauta wa jama'a, kuma ma kun kukkulle, sannan ma wasu gumma har kun yi duka.
Wayan abubuwan mun tattauna su, sun kawo maganganu mun tattauna su, kuma mun warware su. Dama dole a samu matsala a tsakanin wurare biyu, to dama in an samu matsalar sai ka ga cin ikon Allah an dawo an sake haɗewa, kuma dangantakan ya zama mai ƙarfi kuma abin sha'awa. To abin da ya faru kuma mun yafe ma juna.
Mun shiga tsakani, mataimakin gwamnan jihar Gombe Mr. Charles Iliya ya ce an warware dukkan matsalolin da suka taso a tsakanin ɓangarorin biyu.
Tattauna ta fahimta shi chairman na Kiman da kuma shi chairman na Labour, wanda kuma ya zama chairman na wannan task force, duk sun yi magana yanzu an warware wannan fitina, wannan rashin fahimta tsakanin yan task force da kuma yan masu haikan haya Gombe. Ba wanda ya shiga gona, wani ba wanda ma ya shiga wani kanna. Su abubuwan da muka tattauna kenan, wayannan ɓangare sun faɗi abinda suka ji, ko abinda suka gani, ko kuwa abinda aka gaya musu. Wayannan sun faɗa mun sami inda duk aka yi rashin fahimta ɗin kuma mun yi gera. So yanzu ba wani dama.
Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kaman mu kawo muku fashin baki kan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, sai a shakata da wannan fefe.
Saboda kidan garabe wallahi bai kallo zamu je wanda mun wani bala mu ba abin wani bala mu ba idan wani bala mu ba oban wani bala mu ba uwan wani ba ta mu ba ke dan zani na da ne
gaida dan Indo jiya Litinin ne ministan yada labarai na Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya sheda duniya wani taron bane ba labarai cewa cikin shekaru 8 wasu ƴan Najeriya 55 daga gwamnatin tarayya zuwa ta jihohi sun saci sama da naira zambar wato trillion daya da wani abu kan haka wakilin sashin Hausa Muhammad Ibrahim Kuriya zanta da Professor Kamilu Sani Fage na sashin kimiyyar siyasa a Bayero Jami'ar Bayero ta Kano kan yadda za a kalli wannan lamari
to sai mu kalli wannan abin ta fuska biyu na farko dai mu kalle shi ta fuskar ita kanta siyasar domin idan ana ta irin wannan ta fuskar siyasa zai furgita wasu zai kuma jawo maganar cewa a samu wasu su tawa gwamnatin zagon ƙasa kaman yanda na faɗa ta damar da suke da shi ko ta fuskar siyasa ne ko zuwa ta kotu ne ko ta shiga malamai da ƴan tsibbu da wane ne duk za su iya bi domin su ga cewa sun kawo gwamnatin cikas ta wannan fuskar kenan wanda zai rage karsashin abubuwa ko da bai hana ba zai rage abin da ake zato yayi amma idan muka kalle shi ta fuskar shari'a da kuma fuskar ita kanta abin da aqidar da ita gwamnatin ta zo akai na cewa ɗaya daga ciki shine za ta yi yaƙi da cin hanci da rashawa to idan ta kuskure ta sako-sako a cikin al'amarin na ɗaya dai ƙimarta a idan ƴan Najeriya za ta ragu haka kuma ƙimarta a idanun duniya za ta ragu domin za a ga cewa ba wani bambanci irin wancan da yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatocin baya suka yi babu wani bambanci da wannan za ta yi idan har ta yi sako-sako da shi sannan abu na uku muhimmi shine idan har a wannan karan da ake kokarin a yi yaƙi da cin hanci da rashawa ba a tsaya an yi shi sosai ba to ina ganin Najeriya sai dai mu hakura da batun cin hanci da rashawa domin a wannan karo ne aka fara ganin cewa tafiyar da gaske ake to muddin akai watsi da ita ko kuma akai sako-sako da ita to alal hakika mu da batun cin hanci da rashawa kuma sai dai mu ta yin fata baki ba a aiwatar da shi a kasu ba
to amma professor a kalamanka na baya ka ce lafuza irin waɗannan da fito da alƙalima da na zargi za su iya dagulawa gwamnatin lissafi tunda za a shiga fagen yi mata zagon ƙasa idan haka ne yaya za a yi ta yi nasara kenan tunda waɗanda ake zargi dinna a Najeriya suke hasali ma wasu su ma a cikin gwamnatin suke
ai dama abin da na faɗa kenan fuska biyu ne za su iya wancan kuma ga akasin da za a samu in ba a tunkare shi ba to ta inda gwamnatin za su yi wannan kar aizatan cewa wai dan gwamnati ta fito da baki ko kuma an fito an ce za a yaƙi cin hanci da rashawa su irin waɗannan mutanen naɗa hannunsu ne za su zauna su yi
to idan haka ne professor me ya kamata gwamnati yi kenan tunda ka ce idan bata fito ta yadda gaske ba kimar ta za ta zube nan kuma idan ta ci gaba da yin hakan din za ta fuskanci wancan kalubale to kenan me ya kamata ta yi
ai dagewar ya kamata ta yi bai kamata dama abin da yasa nake na faɗa cewa za a nemi dakile ta kada wannan dakilewar da suka da wane ne ya fito ya sa ta tai sako-sako ayi abun yanda yake a gaskiya abin da za ta yi gwamnati shine cewa tunda akwai wannan tsari na shugaba mai cikakken iko da muke da shi akwai bangare uku duk waɗannan abubuwa da ake yi na batun cin hanci da rashawa idan an yi su sai a kai su tsarin kotu kotu ta zartar da abin da ta yi hukunci, wanda ta same shi da laifi ta hukunta shi, wanda ta same shi ba laifi a wanke shi.
To amma Professor, anan dama fa a baya wasu masu sharhi da musamman jam'iyyar PDP suna ganin cewa kaman yaki da rashawa nan ya jirkita ne akan jam'iyyar Hamayya, don haka batun nan dai na maganar credibility da ake magana cewa kimar yakin zai ragu, misali har yanzu ana kalubalantar da wannan kimar da kuma martabar yakin, tunda kamar gwamnatin suna cewa ta jirkita a bangare guda na ƴan Hamayya.
Eto, kasan di irin wannan abin da ake magana ba za ka raba shi da siyasa ba, maganganun siyasa shi wannan ya faɗa da cewa bangare ake shi ma kokari ne na dakile tafiyar. Amma ni ina ganin cewa inda har aka zo ana taɓa maganar shugaban majalisar dattije, aka taɓa wasu na kusa da shi shugaban ƙasa a ciki, har wani ya dawo da kuɗi, wannan duk ya nuna alamun tafiyar ba irin ta baya bace. Abin da ya kamata a yi din a tabbatar da cewa ba irin ta bayan bace. Kar a zauna don wasu suna faɗa ai sako-sako da al'amari.
To amma Professor, ita kanta a baya bangaren shari'a nan da kake ta cewa a tura musu al'amari su yanke hukunci, a baya fa an zarge su da cewa ɗan abiyarima a shakiɗa ne, ma'ana ɓangaren zartarwa yana jefa su aljihu, galibin alƙalan su ma akwai waɗannan zarguna a kansu. Akwai wani abu yanzu da ya bayyana cewa alƙalan nan sun canja ne ba irin yadda aka san su ba?
Ai, har yanzu dai ba a gama shari'o'in ba bare a safi wannan. Amma ni a gani na cewa yakin da za a yi da ita da ake yi da shi wannan cin hanci da rashawa ba wai kawai ya tsaya tsakanin majalisa bane ta dokoki da kuma majalisar zartarwa. A'a, har ita kanta tsarin shari'a sai an bi shi, an tabbata cewa an yi gyaran, domin in ba zuwa akai gyara gaba ɗaya ba, za a yi kitso ne da kwarkwata. Daga ƙarshe za ka ga cewa in an zo abubuwan za a yi ta shiga alƙalai da lauyoyi suna ta jan al'amarin wanda ya kamata a zartar shi cikin ɗan lokaci ƙanƙani, sai shekara da shekaru ma ba a zartar da shi ba, har mutane abin ya gundure su ya zama ba wani abu. Don haka ita gwamnati tunda wannan yakin za a yi, in an fito ba wai kawai za a duba ɓangarori biyu na gwamnati ba ne, hatta tsarin ya sunan shi doka, tsarin shari'a shi ma sai an duba, domin ba za a ce babu alkalen da ba su da gaskiya a Najeriya ba. Akwai masu gaskiya da rikon amana wansu da aka san su da adalci, sai a iya yin ko wani special tribunal ne wanda zai tafi da wannan al'amari, wanda zai gudanar da shi cikin gaskiya da adalci kuma ba tare da jinkiri ba.
Amma yanzu abin da 'yan Najeriya suka fara gani tsawon watanni takwas ɗinnan shine kama-kaman waɗanda ake zargi. Babu wani yunkuri da aka yi ga gwamnati ta yi na yi wa wancan tsari na shari'a garin Bawul, wanda daman an kama ɗin shi ake miƙawa.
To wannan gaskiya ai shi sa na ce ba abu ne fa gajere ba. Wannan kama-kaman da kuma bincike-binciken da ake yi, wannan na gajeren zango ne. Amma dubawa a fuskanci daidaita tsarin shari'a, wannan na dogon zango ne. Domin ba wai abu ne da za a ce an yi shi wajen shekara huɗu ko takwas in gwamnatin ta gama ba shikenan an koma. A'a, kamata a ɗaura ɗambar cewa wannan abin an mai tushe, an mai foundation, inda ko da ba gwamnatin APC ba ce, ko wata gwamnati ce ta zo ya shiga cikin dokar ƙasa, an tabbatar da shi, wanda nan gaba kowa ya zo ma ba zai iya kaucewa al'amarin ba.
Farfesa Sani Fage kenan aka ji na sashin kimiyyar siyasa daga Jami'ar Bayero Kano kan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Karfe 2:24 na dare sashin Hausa na muryar Amurka ke magana, ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni.
Salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, mai magana ba Mare Fata daga karamar hukumar Bombe nan jihar Adamawa Najeriya ya koma so fafutukan neman a safo jan matan Cibo don Allah a dinga yin adalci kun dinga yin zanga zanga a Abuja kullum domin ganin cewa an sako wayannan jan matan kada ku manta tsohon shugaban Najeriya Jonathan da shi da gwamnatin sa na PDP sun taba cewa sun san inda jan matan nan suke abokinsa na kudda kudu shugaban Chadi Idris Debe shi ma ya taba faɗan cewa ai sun san inda jan matan nan suke bugu da ƙari waɗanda fa suka kar wannan zomon suna nan fadaransu ni ina ba ku shawara cewa ƙungiyoyi masu zaman kansu da kamfanoni kamata yayi su dauke ku yanzu kan ku je can ofishin majalisar ɗinkin duniya ku yi zanga-zanga domin a kamo waɗanda suke da hannu a cikin wannan al'amarin domacin duniya ta san su amma wannan zanga-zanga a Abuja sai a ga cewa tamkar siyasa ce kawai kuma mun gode wa gwamnatin Najeriya tunda yanzu ta kafa kwamiti na musamman mai yin bincike Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a yi adalci amin
mai magana Alhaji Lawal Abubakar Botinga daga Sokoto Najeriya BOA Hausa zan bayyana ra'ayina dangane da matsalar da talaka Najeriya suke ciki wanda yake ba koyewa kowa ya san su ko a faɗa ko ka a faɗa babu shakka yanzu halin da talakan Najeriya yake ciki wallahi tallahi duk abinda rayuwar talaka ka hulɗa da shi nau'in shinkafa nau'in man girki nau'in al'umurka na yau da kullum sun tashin gwarzazzaro yanzu haka shinkafar dangwati maimakon naira 7,500 da talaka ka sayan ta za ta haura zuwa 10,011 babu shakka wannan al'amari abu ne wanda ka barazana ga jin daɗin talakawa na yau da kullum ina kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da Allah don annabi a duba an gaje shi na matsalar tsada abinci saboda talakawan ga naka ne kuma su talakawan ga sun dogara ga Allah sun dogara ga rika da Allah doki matakin magance wannan fitina da ka kunno mana kai mu talaka a Najeriya wallahi talaka kunya yake cikin abinci zai tsada shi hankalin shi kwanci shike da fatan wanda sa kunawa zai kai ga mai girma shugaban kasa dan Muhammadu Buhari
madalla karfe 2:27 na dare agogon mu nan Washington DC ga shirin mu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya
jama'an diplomasiya majalisar ɗinkin duniya sun ce mai yiwuwa ne a ɗage tattaunawa da ake shirin yi mako mai zuwa kan lamarin ƙasar Siriya sabili da manyan ƙasashe masu ikon faɗa a ji suna tunanin ƙungiyoyin hamayyar da ya kamata a gayyata ana shirin zaman tattaunawa ne ranar 25 ga wannan wata na Janairu a Geneva sai dai har yanzu ba a aika takardun gayyata ba wani kazaman fari da dumamar yanayi mai haddasa zafin karkashin teku a yankin Pacific yana barazana ga samun wadataccen abinci a Afirka ta Kudu. Matattarin ruwan kasar sun fara konewa yayin da ajiyar masara da aka fi ba da karfi a kai da ake da ita yanzu za ta kare a cikin watanni hudu. Ministan ayyukan noma na Afirka ta Kudu Senzeni Zokwana ya ce lamarin ya yi muni ainin kuma ana buƙatar shigo da masara a cikin gaggawa. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta ce yunkurin da Amurka ke yi na sa mata takunkumi waɗansu sababbin takunkumi kan ayyukan makamai masu linzami bai dace ba. Kakakin ma'aikatar Hossein Jabez Ansari ya ce Iran za ta mai da martani ta wajen inganta ayyukan makamai masu linzami da take yi wanda take da 'yancin gudanarwa.
To madalla. Da haka Allah kama ƙarshen shirin a hantsin nan sai kuma can da la'asar za ku sake jin wasu abokan aikinmu da wasu shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa. Cikiyar da shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau. Kamar na madadin Grace Alheri Abdu wacce ta yi gabatar da shirin da Cuba Hero Diodone da kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Malam Charles Halls da ya rika masa a nan ne sahabo Imam Ali Zan da aka ta yi sallama da ku mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.